This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Laraba 26 ga watan Yuni na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, wani harin kwantan bauna da wasu ƴan ta'addar sa kai a jamhuriyar Niger ya kashe sojojin Niger 21 a kusa da kan iyakar Burkina Faso a jiya Talata. Shugaban kasar Kenya ya Allah wadai harin da masu zanga-zanga suka kai majalisar kasar a matsayin cin amana da kuma barazana ga tsaron kasa. Daga nan za a ji cewa wani rahoto da aka fitar jiya Talata ya ce mutane miliyan 2.6 suna mutuwa sakamakon abubuwan da suka shafi shan barasa a kowace shekara.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomin Najeriya sun ayyana dokar ta ɓace a matakin ƙasa saboda cutar kwalara, wadda ya zuwa yanzu mutane fiye da 1,500 suka kamu da ita, sannan sama da 50 daga cikinsu suka mutu. Bayan haka za ku ji cewa akwai yiwuwar yarjejeniyar tsaro da shugaban Rasha Vladimir Putin ya cimma da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a makon da ya shige ta janyo saɓani tsakanin Rasha da China, a cewar masharhanta. Sannan za mu kawo muku shirin baki mai yanka wuya, wanda ya kawo muku ci gaban tattaunawa da wani dan majalisar dokokin Najeriya game da harkokin gwamnatin kasar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Wani harin kwantan bauna da wasu ƴan ta'adda suka kai jamhuriyar Niger ya kashe sojojin Niger 21 a kusa da kan iyakar kasar da Burkina Faso a ranar Talata, kamar yadda rundunar sojan ta bayyana a cikin wata sanarwa da aka karanta a gidan talabijin na kasar. Sanarwar ta yammacin ranar Talata bata fayyace kowace kungiya ce ta kai harin ba. Niger dai na fama da matsalar tsaro daga wasu kungiyoyi masu dauke da makamai. A makon da ya gabata, kungiyar ƴan tawayen Patriotic Liberation Front ta kai hari kan wani bututun mai da China ta yi, tare da yin barazana ga kai wasu hare-hare idan ba a soke yarjejeniyar dala miliyan 400 da China ba. Kungiyar ƙarƙashin jagorancin Salim Mahmud, tsohon madugun ƴan tawaye, ta ɗauki makamai ne bayan da gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta yi juyin mulki a shekarar ta gabata, inda ta hamɓar da gwamnatin demokaraɗiyya. Nijar da makwabciyarta Mali da Burkina Faso suna fafatawa da kungiyoyin da ke alaka da Al-Qaida da kuma kungiyar masu tsoron ra'ayi a rikicin da aka kwashe shekaru 10 ana yi a yankin Sahel, wanda ke ƙara ta'azzara. Rikicin ya yi sanadiyar mutuwar dabban mutane a bara, kuma sama da mutane miliyan 2 ne suka rasa matsugunansu, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. A wani jawabi da yawa al'ummar kasar ta talabijin jiya Talata, shugaban kasar Kenya William Ruto ya yi Allah wadai da harin da masu zanga-zanga suka yi a majalisar a matsayin cin amana da kuma barazanar tsaron kasa. Abubuwan da ke faruwa a yau suna nuna wani muhimmin sauyi kan yadda muke mayar da martani ga barazanar tsaron kasarmu, inji Ruto. Dubban matasan kasar Kenya ne suka fusata da wani sabon matakin ƙarin haraji, inda suka yi arangama da jami'an tsaro a biranen kasar. Sai dai a Nairobi, babban birnin kasar, sun yi artabu da 'yan sanda da suka kuma kutsa cikin majalisa, inda suka cinna mata wuta tare da neman 'yan majalisar su yi watsi da shirin ƙarin harajin. Za mu nemi kowane ɗan siyasa, abinda kenan aka ji masu zanga-zanga suna faɗi cikin ihu. 'Yan sandan sun mayar da martani ta hanyar harba harsashe na roba da hayaƙi mai sa hawaye, sannan suka harba harsashe mai rai a lokacin da matasan suka ki watsewa. A ɗaya ɓangaren kuma, jiya Talata 'yan sandan ƙasar Kenya sun isa Port au Prince, babban birnin ƙasar Haiti, a wani ɓangare na aikin tsaro na ƙasa da ƙasa da Majalisar Ɗinkin Duniya ke marawa baya don yaƙi da ƙungiyoyin 'yan daba. A watan Yulin da ya gabata, Kenya ta yi ta yin jagorantar wata rundunar ƙasa da ƙasa don yaƙi da tashe-tashen hankula a Haiti, inda gungun ƙungiyoyi ke iko da galibin babban birnin ƙasar da kuma kashe-kashe da sace-sace da cin zarafin mata. mutanen Haiti sun cancanci samun kwanciyar hankali a gidajensu, gina ingantacciyar rayuwa ga iyalansu da more yancin demokradiyya. Makomar Haiti ta dogara ne ga makomar mulkin demokradiyya, inji shugaban Amurka Joe Biden a cikin wata sanarwa. Yayin da ba za a iya cimma waɗannan manufofi ba cikin kwana ɗaya, wannan manufa tana ba da mafi kyawun damar cin burin, inji shi. Fiye da mutane 580,000 a faɗin ƙasar sun rasa matsugunai saboda ƙungiyoyin 'yan daba.
To, an jima kaɗan Sarfila Hashim zai dawo da ƙarshen labaran duniya, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Hukumomin Najeriya sun ayyana dokar ta ɓaci a ƙasar tare da ƙaddamar da matakan daƙile yaduwar cutar kwalara wadda ta hallaka mutane sama da 50. Duk da cewa a makon da ya wuce hukumar daƙile yaduwar cututtuka ta NCDC ta ce Najeriya ba ta da allurar rigakafin kwalara, hukumomin lafiya na ƙasar sun ce za su yi aiki da hukumomin jihar da lamarin ya shafa don daƙile bazuwar cutar da wuri. Ga Hawwa Sharif da fasarar rahoton Timothy Obiezu daga birnin tarayya Abuja.
Cibiyar kare cututtuka ta ƙasa a Najeriya ko NCDC ta faɗa a ranar Talata cewa matakin da ta ɗauka na maido da cibiyar kula da ayyukan gaga na cutar kwalara ta ƙasa ya biyo bayan nazari kan cutar da hukumomi suka gudanar a makon jiya. NCDC ta ce nazarin ya nuna ƙasar na matakin haɗari babba game da cutar, da ya kai yawan mutanen da ke mutuwa daga cutar ta kwalara har kashi 3.5 daga cikin 100. Ya zuwa yanzu dai mutane 53 ne suka rasa ransu daga cikin waɗanda suka kamu da cutar a ƙasar, su sama da 1,500. Birni mafi girma a Najeriya da hada-hadar tattalin arziki wato Lagos ke kan gaba a kamuwa da cutar. Jide Idris shi ne Director General na hukuma ta NCDC.
Having considered all the data available, there's seen an increasing trend of suspected cases.
Ya ce bayan la'akari da dukkan bayanan da ke ƙasa, har yanzu akwai alamun samun ƙarin kamuwa da cutar a ko'ina a faɗin ƙasar. Akwai matakan haɗarin kamuwa da cutar har huɗu: mataki na ƙasa ƙwarai da na tsaka-tsaki, sai matakin sama da na can sama. An samu ƙarin jihohi da aka kamu da cutar fiye da yadda muka gani a bara. Hukumomin lafiya na ƙasa sun ce za su yi aiki tare da hukumomin jihohi da abin ya shafa domin tabbatar da ganin ana gaggata gano waɗanda suka kamu, tantance su da kuma yi musu magani. Barkewar cutar ta baya-bayan nan ya zo ne a daidai lokacin da tarayyar Turai ta yi alkawarin taimakawa da kuɗin samar da rigakafi a Afirka. Nahiyar ta Afirka na dogaro ne da magungunan rigakafi da ake shigowa da su da sama da kashi 90 daga cikin 100. A makon jiya hukumar ta NCDC ta ce Najeriya ba ta da rigakafin cutar kwalara, amma tana jiran isowar shi. Chukwunan So'ume mai sharhi ne akan al'amuran kiwon lafiyar jama'a ya ce barazanar ba ta wasa ba ce.
I'm happy that government actually declared an emergency on this.
Chukwunan So ya ci gaba da cewa na yi farin ciki da gwamnati ta ayyana dokar ta ɓaci a kan lamarin. Cutar ta yaɗu matuƙa, don haka akwai yiwuwar cutar ta rikiɗe ta ƙara tsanani, ta la'akari da alamunta masu tsanani da yadda take yaɗuwa kamar wutar daji. Kwalara cuta ce da ake samu a Najeriya daga lokaci zuwa lokaci, don haka hukumomi suka yi gargaɗin cewa matsalar na iya ƙazanta a yanayi na damina. Cutar na yaɗuwa ne ta gurɓataccen abinci da ruwa da kan haifar da gudawa mai tsanani har ta kai ga rasa rai idan ba a samu magani ba. Kuma ya ce matsalolin rayuwa da na tattalin arziki na shafar yadda cututtuka ke shafar 'yan Najeriya.
Cholera is a hygiene-related waterborne disease with the current.
A ƙarshe ya ce cutar kwalara cuta ce da ke da alaƙa da batun tsafta. Ta yanayin ji a jika da ake fama yanzu haka a ƙasar, mutane kowa na takai-takai. Akwai haɗura da dama da mutane ba sa iya yin katanga da su. Ba ka iya cewa ga irin ruwan da mutane ke amfani da shi suna dafa abincinsu. Ɗaya daga cikin abu mafi amfani ko mahimmanci a yanzu na rage matsalar a yanzu shi ne inganta sha'anin wayar da kan jama'a game da abin da ya kamata su yi, tattara al'umma wuri ɗaya da faɗakar da ita. A shekarar 2018 zai Najeriya ta yi rashin mutane 830 da suka rasa ransu daga adadin mutanen da suka kamu da cutar kwalara su sama da mutum 42,000, adadi mafi girma a 'yan shekarun nan.
A gaida Hawwa Sharif, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Mutumin da ya kafa shafin WikiLeaks Julian Assange ya amsa laifin da ake tuhumarsa na kwarmata sirrin sojojin Amurka a wutar jejjeniya na masu gabatar da ƙarar ma'aikatar shari'a da ta tabbatar masa da ƴancinsa, tare da kammala wani batu na shari'a da aka zayyana wanda ya haifar da rabuwar kawuna game da ƴancin ƴan jarida da tsaron ƙasa. An shigar da ƙarar ne da safiyar Laraba a wata kotun tarayya da ke Saipan, babban birnin tsibirin Mariana ta Arewa, wata ƙasa ta Amurka da ke yankin Pacific. Ya isa kotun jim kaɗan kafin fara sauraron ƙarar, sanye da riga mai duhu da aka kwance mata kwala. Ya shiga ginin ba tare da amsa tambayoyin ƴan jarida ba. Wasu jami'an yanki da ƴan uwa sun ce harin da Isra'ila ta kai a ranar Talata arewacin Gaza ya kashe ƴan uwan shugaban Hamas Isma'il Haniyeh goma da ke Qatar. An kai harin ne a wani gida a sansanin ƴan gudun hijira na Shati da ke yammacin birnin Gaza. Harin da Isra'ila ta kai a farkon yakin ya kashe ƴan Haniyeh uku. Nira sojin Isra'ila ta ce dakarunta sun kai hare-hare ta sama kan gine-gine a Shati da kuma wani yanki na arewacin Gaza, da ta ce mayakan Hamas da ke da hannu a harin da aka yi Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoba na amfani da su. Daga ƙarshe, wani rahoto da Hukumar Lafiya ta Duniya ta fitar a jiya Talata ya ce mutane miliyan 2.6, wanda miliyan 2 daga cikinsa maza ne, suna mutuwa sakamakon abubuwan da suka shafi shan barasa a kowace shekara. Ana danganta mutuwar wasu mutane 600,000 da amfani da miyagun ƙwayoyi masu kawar da hankali. Mutane 400,000 daga cikinsu maza ne. Kimanin kashi 4.7 cikin 100 na duk mace-mace a duniya ana danganta su da shan barasa. Wannan ya haɗa da mace-mace daga raunukan da aka samu yayin maye, kamar haɗarin mota, cutar da kai, da cututtuka masu yaɗuwa kamar HIV, wanda ke da haɗarin yaɗuwa idan aka haɗa shi da barasa.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. A makon da ya gabata ne, shugaban Rasha Vladimir Putin ya cimma yarjejeniyar tsaro da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, abinda masu sa ido a kan lamarin yau da kullum ke ganin tayu matakin ya janyo saɓani tsakanin Rasha da China da suka daɗe suna ƙawance. Na tuntuɓi masanan harkokin siyasa Malam Garba Suleiman Krako, mazaunin garin Boston a jihar Massachusetts da ke nan Amurka, a kan yadda yake kallon lamarin.
To, a hakikanin gaskiya wannan al'amari ya jawo Amerika kamar da musu madariya na farko kenan, kuma suna mai matuƙar baƙin cikin ganin yadda aka karɓi shugaban Rasha a wannan ƙasa, da ya ziyarta har yadda ya rattaba hannu a kan yarjejeniya na kan tsaro, wanda yake China, wanda ita tana ɗaya daga cikin manyan abokanan harka alaƙa na cinikayya da sauransu da Rasha da China, wanda China bata ji daɗin wannan al'amari ba.
Takamaimai, me ya sanya China bata ji daɗin wannan al'amari ba?
Dalili saboda China tun yana zaman doya da manja ne a ita da North Korea. Saboda haka, ganin wannan matakai da Rasha ta sa hannu akan tallafi wanda technology, wato ilimi na kimiyya na sarrafa makaman yaƙi da ƙera su, Rasha za ta taimaka ma North Korea, za su yi cuɗe na in cuɗe ka, ba ni gishiri in baka manda a kan harkan da wanda yake China ne da suke wannan alaƙa da ita. Yanzu ya ga mana kamar North Korea za ta zo mata kamar cishiya, wanda ke ba za su so haka ba.
Ganin cewa kasashen yammacin duniya sun kusan maida Rasha da Koriya ta Arewa saniyar ware, wane tasiri wannan dangantakar ta kasashen biyu za ta yi a kan kasashen yammacin duniya?
Za ta yi alfanu sosai ga Rasha da kuma sauran kasashen duniya. Misali, kamar yadda ita Amerika ta ɗebi makamai da su, wato allies dinka, wato abokanan harkarsu, abokan cutar su kamar su France, Germany, Italy da sauransu, kasan Turai, suka ba Ukraine wa'ansu irin muggan makaman da aka ce to a ajiye wannan makami ba fa za a yi amfani da shi a wannan yaki na Russia da Ukraine ba. Allah da ikon sa ko zai gashi su Russia sun gano ana amfani da irin wa'annan muggan makamai a kansu. Yadda da suka tashi yin tsiya neman yadda za su rama ba su mai da martani ba directly sai suka san yadda suka yi. Kasashen da ake ganin su 'yan ta'adda ne a duniya rashin kokatun da aika musu da muggan makamai iri-iri wanda ke ba a taɓa zaton rashin za ka ba su ba. To wa'annan kasashen Amerika da abokan mu'amalanta ba su ji daɗin wannan al'amari ba.
To ita kanta China yanzu ta yaya wannan dangantakar da take ƙara ƙarfi tsakanin Rasha da Koriya ta Arewa za ta shafi China?
Za ta shafe su saboda koda waje don kasuwanci, harkar kasuwanci, harkar tsaro, harkar musayin fasaha ta kera makaman nukiliya da sauransu. Hatta Rasha ta yi alkawarin taimaka musu wato North Korea har ba wato kamar Hausance in ce abubuwan da ake zuwa sama jannatattun waje don sararin samaniyan wata da sauransu wanda su North Korea ba su kai ga nasara ga waɗansu abubuwa da suke so cima burinsu ba. To China ko ba za ta yi matuƙar farin cikin ganin Rasha ta taimaka mata ta kai ga wannan nasara ba?
Masanan harkokin siyasa Malam Garba Suleiman Krakow kenan, mazaunin jihar Massachusetts a nan Amurka. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya saurara mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Sannan a koda yaushe ake so za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Jama'a assalamu alaikum. A cikin shirin na makon jiya mun so mu kawo muku tattaunawa da dan majalisar wakilan Najeriya daga jihar Sokoto Abdulsamad Dasuki, wanda ya jagoranci wani gungun 'yan majalisar wakilai a fafutukar mayar da kasar zuwa tsarin shugabanci na Prime Minister da ta taba amfani da shi bayan samun 'yancin kai a maimakon na shugaban kasa mai cikakken iko da take a kai yanzu. A yau kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawar ciki har da inda ake samun tasgaro a wannan tsari na shugabancin da Najeriya take kai, musamman ma alakar aiki tsakanin shugaban kasa da 'yan majalisar dokoki.
Kusan wata guda da ya wuce mun shirya wani tsari na wayar da kan 'yan makaranta, shi da muka kawo wani competition na rubutun essay game da abin da ya shafi ita kanta wannan tsarin gwamnati da muke kanshi yanzu. Kuma mun ka bude wannan tsarin ga duk ɗan Najeriyan da ke university a duniya nan. Yanzu haka ina ganin mun samu hidda mutum 1,000 da wani abu waɗanda sun nuna shawarci guwa cikin wannan tsarin, sun rubuta essay. Da mun so mu yi taro na holko kamar National Discourse 1 ga watan July, amma jiya mun ɗan tattauna tsakanin mu da sauran 'yan uwanmu ga cewa za mu ƙara lokaci wanda cewa mu ba 'yan Najeriya, tunda mun ga matasa da yawa sun nuna shawarci guwa cikin wannan tsarin kuma su hadda rubutu suka yi game da abubuwan da su ga cewa su ne mafita gare mu irin tsarin da za mu bi na parliamentary din da muke tunanin a kawo. To gaskiya wannan damar da muka samu na wayar da kan mutane ina ganin zai ƙara taimaka muna wurin samun mutane a makarantun ne, kasuwa, gidan mai, ko ina a ƙara wayar da kai. Sannan mu samu lokacin za mu ƙara tattaunawa. Lokacin ina ganin Allah ya nuna mana ba daɗewa ba mutanen Najeriya da kansu za su ɗauki wannan faɗan cewa wannan da yadda Allah ita ce mafita.
Wannan al'amari a bisa ga bayanin da kai kaman al'amari ne da zai ɗan ɗauki lokaci saboda yana da matakai kamar yadda kace kuna wani mataki yanzu na wayar da kan jama'a. Sannan ita kuma sha'anin gwamnati waɗannan su zo ne, waɗannan su tafi, waɗannan su zo, waɗannan su tafi. Halin da ake ciki yanzu wannan majalisa saura shekara 3 su tafi, wanda kuma idan aka dubi kila tsawon lokacin da abin zai ɗauka watakila abin ya haura shekara 3. Baka ganin watakila ana iya wani zubi in suka zo sai su manta abin da kamar da kace an saba da wannan Nigerian factor din.
Eh to
babu ko abin da ke continuity.
Mu ba mu dube shi ta wannan bangaren ba. Abinda muka duba dai menene mahita ga ɗan Najeriya cikin nan da ake ciki. Kuma mu gashi mun kawo tamu gudunmuwa bisa ga nauyin da Allah ya daura mana yanzu na ƴan majalisa waɗanda ya kamata mu yi doka ko dokoki wanda za su kawo cigaba al'umma. Mun yi namu kokari kuma mun kawo kahin ƴan Najeriya a saboda a tattauna. A kwana a tashi da yadda Allah na san abin nan da zai samu karɓuwa ga ƴan Najeriya. Kuma mu tsara muka mai nace maka shine shekara ko zaɓe wanda zai zo 2027 da yadda Allah in Allah ya nuna mana rilla. Mu samu koda na local government ne ya shigo cikin wannan tsarin. Mu fara daga local government a samu gwaji a gani. Sannan mutane za su fahimci abubuwan da muka yi. Lokacin mai gwajin mu duk damar da ya kamata a ba local government a bata kowa ya samu ta ido ta yi zaɓe yadda kowa ka zaɓanta. Duk wani abu da ya kamata local government a bata dokokin da ya kamata a cire daga cikin constitution a ba local government dama su yi nasu sai a yi. Yanzu Allah misali mai laifi cewa a ce duk harkar ta shahi ruwa buhul da ya shahi al'umma Najeriya ga baki da tana ƙarƙashin local government suna cikin abubuwan da muke so a har tunani kenan. Dole sai an ɗauki tsare-tsare. Cikin tsari a ka cire su wannan tsarin gabaki ɗaya inda an ka samu matsalar ruwa kowace local government a riƙe local government chairman ɗin. Allah misali mu fara da nan. So suna cikin abubuwan da muke tunani kuma da yadda Allah kamar ya nace abin namu ya samu karɓuwa. Mu dai za mu yi ya namu kwarkwado ya namu halin da Allah ya hore mana kuma da yadda Allah mun ga alamu akwai nasara. Don wannan abin in Allah ya gaita ce mai ta.
Mene ne watakila za ka faɗa game da wannan al'amarin da watakila ban tambaye ka ba da kake so ƴan Najeriya su sani?
To wannan dai tsarin da muke bi. Wannan dai na yanzu na presidential kowa yanzu ya ga cewa baya aiki wanda ke kan gwamnati zai so ya ce a'a daidai muke saboda ina kan kujera amma duk wanda ba kujera nan sai ya ce wagga magana ku ita ce gaskiya. Allah ya ba mu dama ina ganin cikin wata uku ko huɗu da mun fara lura ga akalla mun samu shugabanni da dama daga kowane sashen Najeriya. Duk wanda ke kan kujera yanzu zai fara dan dare-dare cewa kamar akwai matsala amma duk wanda ba kujera sun ga ita ce mata. Saboda haka mu zo mu haɗa kanmu kan mu yi tunanin kanmu mu yi tunanin al'umma mina na zamu iya kawo da zai kawo cigaba al'ummarmu. Wa'yansu da yawa suna magana ana bari in baka misali mataimakin shugaban kasa shekaran jiya ya yi wannan magana da ya je waje taro a Ilorin na Sino Advocate Yusuf Ali inda yake magana cewa ai ana neman good governance ne. Eh to good governance akwai tsarin da zai kawo maka wannan good governance ɗin nan. Kuma Allah misali da yadda Allah da na san irin wannan tsarin muke bi da Boko Haram ba take an take ba. Misa saboda lokacin nan gwamnatin nan ba ta yadda da harkar Boko Haram ba daga ba. Na tuna akwai lokacin da an ka sace ƴaƴan daga Maiduguri yara 100 da 300 da wani abu. An ka gona fa da shugaban kasa ana cewa ba gaskiya bane. Da kana irin wannan majalisar nan an ka tattauna da wakilan nan babu yadda za a yi a kwana guda ba dauke wani mataki ba. So shi yasa na ga cewa kaga harkar tsaron mu abubuwan nan sun ƙara tabarbarewa. Mu a wakilan mutane yanzu na san cewa babu ranar da za a shigo majalisa ba a kawo kudurin rashin tsaro ba. Da shugaban kasa ko prime minister yana nan tare da mu da na san da yadda Allah da ba kai da ake ba harkar rashin tsaro banda yanzu rashin abinci. So abubuwan suna ƙara tabarbarewa dole mu dauki mataki na wanda za mu ƙara taimaka ma al'ummarmu. Yanzu wani misali zan baka shi shugaban kasa ne yanzu lokacin na gwamnatin Lagos babu wanda ya rigima da shi kamar shugaban kasa Obasanjo lokacin nan saboda kananan hukumomi. Yanzu gashi ne shi kuma ke magana harkar kananan hukumomi yace Obasanjo bai kamata ya shigo cikin tsarin harkar kananan hukumomi ba. Yau gashi ne shi ke shigo cikin harkar kananan hukumomi. So ba wai shugaba bane ko wani abu, tsarin kanmu system din mu kanmu shi yana ƙara taimaka ma shugabanni su yi abin da suka so. To shine mu ga cewa ya kamata a dauki mataki kuma da yadda Allah kamar hada maka kullum muna ƙara wayar da kan ƴan Najeriya kuma in Allah da abin nan zai samu karɓa.
Wannan tsarin da ake kai na shi presidential system din ana ganin kamar wasu bangarori kamar yadda nace farko ba sa aiki ciki har da majalisa. Sautari ana zargin ƴan majalisa tun daga matakin jihohi har na tarayya da zama ƴan amshin shatar gwamnati wanda wannan ana ganin shi zai sa a yi loser abin da ake kira check and balance sai ga shi shugaba wato executive yana yin abin da ya ga dama. Baka ganin wannan kasawa ce da za a ce daga waɗannan bangarorin na ku ɗan majalisa da kuma bangaren shari'a da za su zama har su shige a ƙarƙashin tafin executive?
To kaga ita gaskiya da duk mu ɗan Najeriya ne mu haɗa maka mu gaskiya wato shugabannin namu taya ake hishe su? Yes, majalisa alhamdulillah akwai waɗanda sun shahara kan abubuwa da dama amma duk da haka kuma ba mu ishirar wannan bangaren ya cewa je kana yi ka akwai su da dama. To idan mun ka dauki wannan matakin babu magana je kana yi ka ko na yi ka zaka zo nan dan nan za a yi hukunci kuma hukuncin da za a yanke wanda ya sha al'umma kan akwai abubuwan da ya sha hikilan sai ka koma gida ka shawara amma mafi yawanci nan za a zartar suwa. zata suwa shi yasa ake cewa dole ka sa wakili wanda aka cewa nagari ne ya san ciwon kanshi ya san miyar al'umma take ciki kuma ba irin yanzu ba da kilin zaka yi tura wani wanda zaka yi shekara ɗaya ba kuma da labarin shi to mataki ne zamu dauka kamar yadda muke cewa dole sai mun zama deliberate ne da zamu hidda shugabanni nagari to wannan yana cikin tsarin da in Allah da zai hissuwa muna da shugabanni nagari dan shugabanni kullum ana ganin kullum ana jin ku kuma babu da zai al'umma ta zabe ka ta ga ana ci ana yake hukunci bata ji ka ba so wannan tsari shi zai ƙara tabbatar mana cewa da yadda Allah in ka bada dama an ka kuma tsarin ga zai hissuwa muna da shugabanni nagari kuma insha Allah a ce nan da shekara kilan 20 to Najeriya ta zama abin koyi da ita
yanzu idan ka duba kamar da kace akwai koyo ne a muke yi na wasu kasashe musamman irin nan demokradiyyar Amurka to amma sai in ka tsaya ka duba zaka ga cewa akwai bambanci kwarai matuka tsakanin yadda ake yin irin wannan tsarin a nan Amurka da kuma irin yadda ake yin shi a Najeriya anan kaga zaka ga ana tatabur za tsakanin shugaba da ƴan majalisar dokoki yanzu magana gari nake da kai har yanzu ba a kai karshe akan kasafin kuɗi ba saboda ga abin da yake su kuma sun ce atabau ba ma magana a ringizo akai ko wani abu kamar yadda ake zargi a Najeriya a'a kuɗin ne hakika sai a samu ran lokacin da an kai abin da suke kira shutdown a ruhi aikin gwamnati saboda babu kuɗin biyan ma'aikata me yasa ya bambanta da Najeriya ko me yasa kake ganin in ma Najeriya ta dauko wani tsarin ba za a koma a gidan jiya ba shi ma ba zai daidai da sauran kasashen da suka ci gaba ba
ai in ka duba akwai abin da a turance muke cewa homegrown parliamentary ba mu ce mu koyi wani Britania ba ko wani France ko mun ce mu duba mi kai mun aiki Najeriya ai su wannan sun dauki abin da ke musu aiki ne kuma inda mu ha koya ma na American da mun ka koya ba mu koyi su da kyau ko ka duba ga ni mataimakin shugaban kasa ina kenan a nan America yana
sene take
to Najeriya yana ina
yana ofishin shi
to so su ne misale da dama ba mu koyi ga waɗanda mu hakuri da gare su ba saboda haka mu mun ka duba mun ka ce mu yi namu sassa turanci mun ka ce homegrown mu ba da shawara mu gani amma ko ya homegrown din yake mu ba da dama inda shugaba ko da yaushe yana tare da al'umma shi kuma yana ma al'umma shi bayani
an saurare anan zamu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri yanzu kamar madadin Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC
to madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna to yanzu kuma ga Sarfila Hashim ya dawo da takaitattun labaran duniya
wani harin kwantan bauna da wasu ƴan ta'adda suka kai jamhuriyar Niger ya kashe sojojin Niger 21 a kusa da kan iyakar ƙasar da Burkina Faso a ranar Talata kamar yadda rundunar sojojin ta bayyana a cikin wata sanarwa da aka karanta a gidan talabijin na ƙasar sanarwar ta yammacin ranar Talata bata fayyace kowace kungiya ce ta kai harin ba Niger dai na fama da matsalar tsaro daga wasu kungiyoyi masu dauke da makamai a makon da ya gabata kungiyar ƴan tawayan Patriotic Liberation Front ta kai hari kan wani bututun mai da China ta yi tare da yin barazana ga kai wasu hare-hare idan ba a soke yarjejeniyar dala miliyan 400 da China ba a wani jawabi da yawa al'umma kasar ta talabijin jiya Talata shugaban kasar Kenya William Ruto yayi Allah wadai da harin da masu zanga-zanga suka yi a majalisar a matsayin cin amana da kuma barazana tsaron kasa abubuwan da ke faruwa a yau suna nuna wani muhimmin sauyi kan yadda muke mayar da martani ga barazanar tsaron kasar mu in ji Ruto. Dubban matasan kasar Kenya ne suka fusata da wani sabon matakin karin haraji inda suka yi aron gama da jami'an tsaro a biranen kasar. Sai dai a Nairobi babban birnin kasar sun yi artabu da ƴan sanda da suka kuma kutsa cikin majalisa inda suka cinna mata wuta tare da neman ƴan majalisar su yi watsi da shirin karin harajin. A ɗaya bangaren kuma jiya Talata ƴan sandan kasar Kenya sun isa Port of Prince babban birnin kasar Haiti a wani bangare na aikin tsaro na kasa da kasa da majalisar ɗinkin duniya ke marawa baya don yaki da kungiyoyin ƴan daba.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin da kuma bada umarni da ma injiniyanmu na yau ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.